Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 21, da 25. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake saduwa da ku a wannan shirin na yanzu. Ni ce Zara Aminu Fage ke tarbanku ga shirye-shiryen namu. A yau, saboda wasu matsaloli da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda kuka saba jin mu ba. A madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoton na musamman.
Yanayin dangantakar aiki a tsakanin hukumomi da ma'aikatan yaɗa labarai na daga cikin abubuwan da ake ɗauka a matsayin wani ma'aunin tantance mizanin demokradiyya a ƙasa. Sai dai ɗorewar irin wannan hulɗa na da matuƙar wuya a mafi yawancin ƙasashe masu tasowa, musamman a nahiyar Afirka, inda ake fuskantar yawaitar saɓani a tsakanin waɗannan ɓangarori saboda wasu tarin dalilai. Suleiman Umaru Bura shi ne sakataren watsa labaran gamayyar ƙungiyoyin 'yan jaridar Niger, Maison de la Presse.
Mu aikin da muke yi na al'umma ne shi ne ake cewa le droit du public à l'information. Muna yi ne don saboda al'umma kenan aikin na kowa ne muke yi. Yau Suleiman, ka tashi kana neman wani labaru, ma'aikata ta gwamnati matsala ne, in kuma ka ga an baka shi saboda ana tambayan a wane wa iya tare da mu, wancan wa ba tare da yake da mu. Kai dai kamar abin ne an ɗauke shi kashi biyu, kamar wanda wani ministir ya faɗi akwai jaridu abakai kuma akwai jaridu maƙiya, kenan akwai masu sama akwai wani busa sama. To kaga wannan ko ai ba daidai bane a cikin harka ta ƙasa.
A wani matakin rigakafin kaucewa fuskantar matsalolin da ke toye 'yancin samun bayanai, gwamnatin Niger ta kafa wata doka a shekarar 2011 wacce yake tilastawa majiyoyin hukuma baiwa manema labarai haɗin kai a duk lokacin da suke neman bayanai daga gare su, kamar yadda shugaban kungiyar Onimed Jahar Mamman ke bayani a kai.
Tana akwai kuduri da aka ɗauka a nan ƙasar mu ta Niger wanda ke ba da damar ɗan jarida ya je ya nemi labari, kuma dole ne daidai yadda doka ta ce masu ikon su ba shi dama da kariya ta ya kai ga waɗannan labarin, kuma ya wallafa su idan yana neman ƙarin bayani su ba shi damar ya yi hira da su don su kawo haske a ta yadda aikin ƙasa, tunda aikin jarida yana cikin irin ayyuka wanda aka ce service public. Shi me service public wai ya wuce ka shiga ɗaki kai ka ce kanka kake ma, a'a, daga inda kake jaridan jarida ne, daga inda kake aiki gidan jarida to ƙasa ce kake ma. Daga wannan lokacin labari ya yi ƙarhin naka, me naku ne, na ƙasa ne gaba ɗaya, na al'umma ne. Mu kan mun sai mun zagi ne mu yi aikin na gaskiya dan kanmu ba su damar su maida mu nasu, ko kuma su maida mu ɗan adawa su ce mu ma tare muke da ɗan adawa.
Suleiman Bura ya ƙara da cewa hulɗa tsakanin 'yan jarida da mahukunta a yau wani abu ne da za a iya cewa ta kasu ta rabu.
Relation kin ko ku ɗanci hulɗar yadda take, ba a saya hulɗa ce ga tana sak tana tahiya. Tunda yau in dai ba su bane suke neman ku, yau in ku ne kuke neman su, akwai matsala sai an shiga kwama. Sun sani mun sani bayayewa a raba aikin jarida da demokrasi. Jarida ba ta yi yadda demokrasi, demokrasi ba ta yi jarida, kenan tare ne suke ba iya raba su.
To sai dai a ra'ayin ministan watsa labarai Salisu Muhammadu Habi, hulɗa tsakanin gwamnatin Niger da 'yan jarida sai son barka. Ya kuma jaddada cewa ƙofofin jami'an gwamnati buɗe suke ga dukkan masu neman ji daga majiyoyin hukuma.
To ina ganin dai ga yau dai Niger ba wani matsala ko guda da 'yan jarida, muna hulɗa da su, muna so abu guda ne, ɗan jarida shaude labari wanda zai zama tashi ƙasar mu gaba, ba wanda zai ɓata mutane ba. Kuma ko da ɗan jarida na siyasa, ko wanda da 'yan ci hulɗa abin da ga dama, ɗan jarida ba ƙaramin aiki ba ne. Tunda ce ma aka yi ga iko ana za a ce shi ne kamar iko na huɗu cikin ƙasa, saboda in babu jarida babu labari.
Ganin mahimmancin alaƙar aikin jarida da salon mulkin demokradiyya ya sa shugaban kungiyar Onimed yi wa ɓangarori wannan tunatarwa.
Ɗari-ɗari tsakanin mu da su shi yake kawo kowa cikin ta yadda aikin shi yake yin kuskure. Lallai da kwai kuskure kuma mun san da wannan kuskure ƴan jaridar da masu ikon cewa kowa ya tsaya akan doka ya yi aikin shi daidai yanda kundin ƙasa ya tsara, daidai yanda dokokin ƙasa suka tsara, shi mai iko, shi hukuma ta tunkari aikin jarida, shi ɗan jarida ya tunkare su ya yi aikin shi ba tare da ya koma na wani ko ya koma makin wani.
A nan Minista Salisu Habi na ganin dole ne ƴan jarida su rika tsara suna dubin bakin gatari.
Ɗan jarida in zo tambayi labari an ba shi bayani, amma ka san akwai bayanin da ba za a ba su ba, saboda wanda ka saurare ne kila akwai wani bayani da mai iko sani bai hudi. Baka zo ka tambaye mai iko ba, baka zo ka tambaye abubuwa sai ka zo ka yi ƙarya. Kenan gwamma in akwai wani abu a zo a tambaye mu, mu dai za mu ba da abin da muka sani insha Allah rabbi. In akwai abin da ba daidai ba, dole ɗan jarida ce ku hankali abu ka zawa bai da kyau. Daidai ne wannan. Kuma in wani an san ya yi wani cuta ko ya yi laihi, dole a ce wani ya yi laihi kaza. Bincika an ga zancen na gaske ne, to kaga wannan jarida gobe wannan sai ma an ba shi gala.
Rahoton kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta ƙasa da ƙasa RSF ya bayyana cewa Niger ce ƙasa ta 66 a duniya wajen mutunta ƴancin aikin jarida a shekarar 2019, lamarin da ke nunin ƙasar na ƙara ja da baya a ƴan shekarun nan a wannan fanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Madalla, kada a sha'afa dai. Muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman.
Wannan tattaunawa ta mu za ta karkata ne akan alakar ƴan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro. Wai wannan alakar da ake ta magana kullum waya take ne?
Wato alaka ce wadda ta dade tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jummai. Abin da yasa suka zama dan juma da dan jummai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service, kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa. shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahadi ne tsakaninsa da mahukunta. Duk kasar da babu yan jarida babu cikab. Kullu nakan tuna maganar Thomas Jefferson, shugaban America na uku, a inda yake cewa kasa ko ce irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da yan jaridu ba masu mulki, amma inji Jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba yan jarida ba. Wannan yana nuna cewa yan jarida ba kashin ya dawo bane a tafiya irin ta sanan kona irin mulki a kowace irin kasa a fadin duniya. Duba da irin rawar da suke takawa wajen karbo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta, su kuma karbo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma, shi yasa su kodo shi a tsakiya suke.
Baya ga waccan alaka ta yi wa al'umma aiki, menene kuma haɗin jami'an tsaro da su yan jarida?
To idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da yan jarida kamar yadda nake ce maka dan duma ne da dan jummai. Su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada, su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya dace a wuyansu. Su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki, musamman a mulki na demokradiya. Kuma kodo na lokaci zaka gansa tare a wajen aiki. Duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga dan jarida, musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi,
suke
baje kolin su. To ba inda zaka ga dan jarida ba kaga jami'in tsaro ba, kuma duk inda kaga jami'in tsaro zaka ga yan jarida. Ka fada da ka fada suke aiki a lokaci guda.
Duk da wannan alaka da ka fada ta dan jumma da dan jummai, amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu, wai me yake sababa ta ne?
Wato abin da yake kawo su jami'an tsaro kudo shi da yan jarida ake kwafsa, kuma galibi mu anan kasashen mu masu tasowa zaka ga irin waɗannan rigingimu suna hada yan jarida da jami'an tsaro. Amma kuma wasu lokuta zaka ga ko a jami'an tsaron zaka ga waɗanda suka kai matsayi na koli, ma'ana masu manyan makamai, su suka fi gane darajar yan jarida, wanda zaka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya. Duk lokacin da aka ce an kawo sabon kwamishinan yan sanda misali, ko sabon director na DSS misali, ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata jiha, a matakin sa na farko zaka ga yan jarida su yake fara nema. Kuma duk lokacin da ya kira yan jarida, bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba. Misali zaka ga idan aka kawo sabon kwamishinan yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki, a duk lokacin da aka ce an danke masu laifuka daban-daban, kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami, kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane, kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419, kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri. Zaka ga irin wannan yanayi, shi jami'in ɗan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha. Ya kira yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu, kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma. To kaga anan idan su yan jarida ba su ba da haɗin kai ba, ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in yan sandan yake yi ba, to duniya ba za ta sani yayi ba, waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba. To kaga anan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole. Akwai kuma matsayin da ake kallon ɗan jarida, waɗansu jami'an tsaron suna ganin ɗan jarida kamar barazana ne ga shi. Duba da kai duk lokacin da ka je zaka ɗauki labari ko zaka yi aikinka ko zaka yi bincike na kwakwaf, musamman irin binciken nan wanda ake kira investigative journalism, wanda ake bincike a gano kwakwaf ɗin gaskiyar lamari, jami'in tsaro wani lokaci ya kalli ɗan jarida kamar mai tonon asiri ne. Kuma idan ka kalli aikin jami'in tsaro zaka ga cewa duk labarin da ɗan jarida yake samu shi ba ɓoye labarinsa yake ba. Bambancin su da jami'an tsaro, akwai bayanan sirri waɗanda jami'in tsaro ke tattara wanda kuma ba lallai bane bai ga al'umma.
Yawwa, dama a wannan gabar dama abin da nake so in gama, dama su ƴan jarida ana zargin su da fallasa abin da bai kamata al'umma su sani ba a wata gabar da bai dace su sani din ba, musamman al'amuran da suka shafi tsaro.
To kaga misali da kai haka sai ka tuna mun wani abu da ya faru tsakanin kamfanin buga jaridin Daily Trust da kuma komandan da yake kula da wannan tafiya da ake na kokarin dakile irin barazana da ake ta master da kayar baya a arewa maso gabacin Najeriya a Maiduguri, a inda ita jaridar Daily Trust ta buga labari a bisa ga doren kafofin da ta ce majiyoyin da suka shaida mata na irin shirye-shiryen da su komandojin sojan da suka yi a filin daga na irin yadda za su farma da abokan gaba waɗanda ake kokarin dakile wannan matsala. Abin ya kawo kace na ce wanda kuma daga baya ita rundunar sojojin kasar nan take ganin kaman matakin da jarida ta dauka na fallasa irin tsare-tsaren sirrin da su hukumomin sojojin suka yi a matsayin cewa zai iya kawo barazana ga rayukan su da karanmu da suke filin daga suke yaki. To anan na kalli abin to ta fuska guda wanda kuma in an bi ta kwarawa abu ta mabi so dan duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na ƙasa, kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to koda akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin aikin jarida, idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai
tsaron ƙasa
a sha'anin tsaron ƙasa, dan sha'anin tsaron ƙasa yafi dukkan wani interest da wata bukata wanda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarin.
To madalla, kuna sauraron shirye-shiryen na musamman na sashen Hausa na murya Amurka ne da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta yanzu a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba. Madalla, muna kawo muku shirye-shiryen musamman ne a sanadin wasu matsaloli da muke fuskanta a yanzu. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Ayyuma muna tare da wa'ansu baki na musamman, Malam Abubakar da Malama Hawwa, wanda zamu tattauna da su akan karatun Braille. Washi mai sauraro, kun san ma menene karatun Braille? Bari mu ji daga bakin su. Malama Hawwa, bari mu fara da ke. Kin san an ce so so ne amma san kai yafi, bari mu fara da matsayar uwata. Wai Malama Hawwa, menene ma dai Braille din nan?
To jama'a assalamu alaikum. Bata kan shi Braille karatu wani karatu ne na mutane wanda suke da matsala na ido ko kuma wanda suke da matsala na karanta rubutaccen rubutu, wanda zaki ganshi a dige-dige yake fitowa kamar digo-digo haka sai an shafa da hannu ake jin shi.
To wato wannan karatun ne da muke ganin kaman mutane a makafi ko masu malarura ido suke amfani da shi. Kaga littafi kawai da kujin-kujin. Malam Abubakar, sai ka kara.
So shi asalin rubutun Braille din kaman da ta faɗa ma asali tun zamanin da sojoji ke amfani da shi. Asalin Braille din ma sojoji ke amfani da shi, daga baya ne aka sami wani makaho mai suna Louis Braille, shi ne aka mai da shi ya zama na makafi.
Okay, inda ka samu sunan
Braille. Yawa, inda ka samu sunan Braille in kenan.
To shi wannan rubutu na Braille da ke da gene, dugo daya, dugo kaza, dugo kaza. To ta yaya kuke iya bambance wannan kuma kuma da shi kalma?
Eh, kowane rubutu, kowane kalma zance kenan na ABCD yana da nashi dugo. A tana da nata daban, B nashi, kowane yana da nashi. To ta haka ake bambancewa A da nata, B da nata, haka duka har zuwa Z.
To daga wani mataki ake fara karatun nasa kuma yana da aji?
Eh, no, you just kawai normal yadda sauran mutane masu lafiya suke karatu kaman daga nursery, shi ma haka ake fara karatun shi daga nursery har iya inda mutum ya ga zai iya tsayawa da karatu.
So kenan duk wani littafi da na sani irin na bangaren ilimi, kimiya ne, fasaha ne, tarihi ne, da duk abin da muka sani da kidaye-kidaye da yarurruka, duk ana iya rubuta shi da Braille din?
Eh, ana iya rubuta shi da Braille, ba wai akwai su bane, wasu akwai, wasu kuma babu, sai dai in kai ka dauka ka kai a maida maka shi irin wannan rubutun na Braille.
To akwai malam Abubakar, akwai wayansu abubuwan da kuke amfani da su kamar mashin ne ko kuma wayansu na'urori ne wanda suke taimaka muku yin shi karatun Braille?
Eh, akwai shi na farko, akwai writing frame slate kenan, akwai kuma stylus abinda kamar yawa zaki sa paper ki a ciki, sai ki dauko wannan biro din naki wanda muke ce mai stylus.
So
sai
ki dinga
sannan kuma akwai Braille machine, akwai Braille machine, shi ma Braille machine din kaman wace ne, amma shi yanda typewriter yake haka zaki sa paper shi, amma shi zai fito miki da huji-huji ne. Shi wannan yafi writing frame sauki idan ka iya amfani da shi, amma wani kuma zaki ja ce shi writing frame yafi mai sauki. Ni kinga kaman ni gaskiya na fi yin amfani da writing frame akan shi Braille machine. Na fi so yin amfani da writing frame saboda ba zan ji nauyi ba, zan iya kowane irin rubutu zan rubuta shi da wannan writing frame din. Saboda shi wancan idan baka wannan sosai ba ma, ba ka saka lura sosai ba, zai hahade maka rubutu din shi Braille machine din shi ma. To tun ji bambanci kenan.
To shi a karatun Braille din nan tun da yaji an ce kalmomi ne, akwai na gidaya kuma akwai na karatun Larabci haka da kuma sauran yare?
Tabbas akwai shi, duka akwai, akwai Arabic, akwai numbers na 1, 2, 3, duk akwai su.
Mato daya biyu uku ne idaya kenan.
Tabbas da.
To duk abin da aka samu akwai dadin sa da rashin dadin sa. Wai shi meye ne matsalolin amfani da shi Braille din Malam Abubakar?
To matsaloli kafin ka iya ne wurin koya ne. Zaka fuskanci matsaloli, amma kuma muddin in ka iya zaki ga to shikenan abun ya zama sai dai tarihi, sai dai kai ka koya ma wasu ba.
To kaman wa'ansu matsaloli lokacin da ake koya?
Yawwa, matsalolin wuraren yanda zaka rike dot dot din shi dugo-dugo, saboda ai ga shi za a fara maka kaman yanda zaka fara ABCD, to shi za a fara ko koya maka wannan dot din. So in ka riga ka iya shi, sai a zo a fara rike hannunka, za a yi ka fara iya rubutu. In aka rike hannunka za a ce to rubuta min A zuwa kaza. To da haka wanda idan ma baka yi ba, za a gana maka azaba. Don gaskiyar magana yadda ake treating dinmu, ana treating yadda kai ina ganin da ake treating dinmu mahaifi, yadda ake treating din masu lafiya kalo, gaskiyar magana
kenan. Kamar sanarwa ake mai.
Yawwa, gaskiya, don ba wani magana a ce wai yau kana da nakasa za a yi treating dinka a hankali, a'a. Treating dinka za a yi yadda kana da lafiya, haka kai ma za a yi treating dinka, kuma za ka in ka iya sai dai labari.
To kai magana cewa za a sa ka kai rubutu, shin in ka tashi rubuta ABC din za ka rubuta, wato A ba cha dan koko A, shi ma rubutun Braille din za ka rubuta a wannan din?
Shi ABC din da za ka rubuta din, za a ce maka ka rubuta mu A.1, B.1, to misali dugo-dugon kenan, shi ne wannan kalmomin na ABCD din da za a ce ka rubuta. Farko za a ce ka rubuta zuwa A, kamar zuwa D, daga nan sai ku yi sama har ka je ka rubuta shi zuwa Z. Daga nan kuma sai kuma yanda za ka rubuta 1, 2, 3, 4, a ce ka rubuta mun zuwa 1, 2, 10, a haka haka dai har ka zo ka ga ka wani yaro kan taka.
Haka ne, to malama Hauwa, wani matsaloli ne shi Braille din kika fuskanta lokacin da kike
yaro nan? A gaskiya ni kam na fuskanci matsaloli da dama, saboda kasancewa ni wannan laluran daga baya na same ta. To sannan ni nazo na koyi wannan ABC din nan iya, to har yanzu ina zan iya cewa ina da wannan matsalan, ba ni da speed, ba ni da sauri, ban iya karanta shi da sauri, rubutun ma haka ba na iya jin sauri, ba kaman wanda ya yi shi tun daga primary ba, ya da kin ga an dade ana yi. To ni kuma nawa just kawai bayan na gama secondary school na samu abin nan. To shi yasa har yanzu ina fama da wannan challenge din na gurin rubutawa da karantawa.
To akwai amfani a cikin kowane abu, menene amfanonin da kuka amfana da shi na kasancewa ku inda suka karatu akan maganar Braille malama Hauwa.
Amma gaskiya na amfana da Braille sosai sosai saboda a dalilin iya karatun nan da nayi na Braille gashi har na koma na shiga jami'a. Har na yi karatu yanzu haka ma ina shekaran ƙarshe ne na jami'a na wani karatu.
Kuma kina iya kinya karantawa kin yanki?
Ai tabbas na iya karanta shi amma ba da sauri ba wurin rubutun shi kuma tabbas kin ga yadda banda cewa akwai ABCD akwai full spelling da ake ABC da wane ne din nan. Akwai kuma wasu alamomi mi da aka yi kaman in za a rubuta THE akwai alamar da za a yi kawai a saka ta ba wai sai an rubuta ta T daban H daban E daban ba a'a to akwai irin wa'annan alamomin wanda su kuma hawa hawa ne mataki mataki kaman yadda gidan sama yake steps haka haka yake to akwai iya step din da gaskiya nake iya karanta akwai iya wanda kuma ban kai wurin ba ta kur har yanzu
to mallam Abubakar akwai bukatar a inganta karatun Braille din nan a Najeriya
gaskiya akwai bukatun shi saboda har gobe primary ne kawai ake yi muke yi sauran zaki ga hada mu ake kuma
wato babu makarantar gaba da primary a masu karatun grade
babu iyakacin shi primary ina da tabbaci iyakacin saboda ni nan na sha mun sha gogormaya na sha gogormaya a makarantar lokacin da muke tare da mutane
masu gani
mun sha gogormaya wani lokaci zaka ce a zo a karanta maka note wallahi tallahi kana ji kana gani sai dai ka hakura ka bi ka duwa lokaci sai ka bada kuɗi a zo a karanta maka wani lokaci a ce maka ya zanci abinci a dinga maka dai wasa da hankali iri iri to kin ga ko muna buƙatar mu ma inda koyon da za a yi a inganta mana namu a samu secondary school din na gaba da primary kenan wanda na makafin ne kawai zalla su ma su ci gashin kansu yanda kowa ke wannan din shi masu ganin ke yi da kansu su ma kuma mu ma a zo a yi yanda mu ma ba mu da wani matsala ba mu da komai mutum ba zai fuskanci matsala ba saboda mu yanzu a ko ina mutum muddin da ka riga gama primary nan to ka shiga kuma cikin matsaloli ma dai kawai
kike wato dole sai dai an ka shiga makaranta ta kowani ta kowa da kowa
eh ita ma din ba kowa ke daukar ka ba
saboda me suke ce
kana zuwa za a ce maka ai su ba sa daukan makafi ba za su yi duba su gani
ko zaka iya
yawa ko zaka iya ko ba zaka iya kai tsira ce maka mu makaranta nan ba ma daukan makafi
to ya kukai manage kukai na ku karata
to tun daga Ministry of Education ne wato ma'aikatan ilimi suke idan ka zo za a baka takarda sai ka kai can makarantar ko Zaria ko mu dai anan yawanci Zaria ne maza ko fadan kaje a kafancan maza kenan in kuma mata ne jiji zankwa ake tura su a jinan Kaduna kenan so za su baka takarda su kaje sai ka kai ma makarantar to muddin suka ga wannan rubutu to shine za a ishe ka to da haka zaka ne har aka saba ake daukan makafi dan makarantar combination ne akwai makafi akwai guragu akwai masu gani mu a inda muka yi Zaria kenan a Lautauta akwai makafi akwai guragu akwai kuma masu gani to aka ne muke ta fuskantar kalubale muke fuskantar kalubale har Allah ya sa muka gama
to malama Hauwa ke ma ana kira'ayin kina ganin ya za a iya inganta karatun wannan na Braille kuma yana da muhimmanci a inganta ɗan
gaskiya tabbas yana da cewa inganta karatun yadda malam Abubakar ya magana yake cewa a ware mana makaranta na masu bukata ta musamman daban na masu lafiya daban ni ana ware a yanzu zan ce bai kamata a ware ba saboda cuɗanyan mu da mutane masu lafiya shi yake kawo wayewan kai da fahimta da kuma rage kyaman da ake mana a cikin al'umma so cuɗanyan mu da su yana da kyau har kullun har
kina nufin duk da cewa kuma kun shiga karatun da suke shi ma kuma shi kuke yi kuna da ilimin amma duk da haka kuna samun wariya tsakaninku da su
tabbas har yanzu muna samun wannan wariya a cikin al'umma wanda kuma ya kamata ne a gyara shi tun daga kan majalisar doka na kasa da na state da na shi kanshi commissioner kamar yanzu na education ya kamata a ce in so samu ne nan garin shi ya bada izini cewa kowace makaranta a ringa daukan mutanen mu suna yin karatu a cikin normal mutane kuma duk wanda aka yi ma wani cin zarafi ko wani abu su fidda wasu ka'idoji da dokoki na hukunci wanda za a yi ma wanda suka yi wannan abu
da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta sai a dakace mu a shirye-shiryen mu na gaba masu zuwa a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Zahra Aminu Fage nake muku ban kwana da fatan a huta lafiya